Yau da gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC kamar yadda aka saba akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin su ma na FM da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya FM a can kuma sai a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio da ma shafin mu na yanar gizo wato voahausa.com masu gabatarwa
Safinatu Sada Sodengi
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro duk ranar Alhamis kamar yadda kuka sani muna magana ne game da harkar lafiya. Yau zamu dubi ne kan lamarin yaki da ciwon polio inda har a jihar Kaduna gwamnati ta ce za ta karfafawa masu unguwanni gwiwa da allowance din 10,000 duk wata.
Bisa dalilin cewa su ci gaba da kokarin da suke na yaki da cutar ta polio, shin me kuke gani akan lamarin ga kadan daga abin da kuka ce?
Zainab Musa mai addu'a ta ce tabbas wannan abin farin ciki ne kuma abin ayyaba ma wannan gwamnatin ne. Ina kira ga sauran jihohi da su koyi da jihar Kaduna wajen fafutukar cututtuka. Allah ya kara mana lafiya da zama lafiya, amin.
A gaskiya dai nakan wanke hannu na kafin cin abinci, bayan cin abinci in ka tsaftace hancin yaro ka dan ma yaro tsarki haka daga kashi ko wani fitsari.
Ina wanke hannu banda ma alwala haka nan zan wanke hannu ko na fito bayi da shirin su duka zan wanke hannu.
Je wanke hannu na shugoma da rana da saboda ina sada mai nan.
Mutum da yake duba nan shi dai kaman ba alamar da yake. Kuma gaskiya magana kuma in ma na je bayi gaskiya sai na wanke hannu da sabulu ko kuma da omo. Dan garin wanke hannun mara aka ga alamar da datti a hannu.
To Safina kin ji na'ura inda ta bugawa sai injiniyoyi tuntube sai ta dauko mana abin da muka yi wancan mako.
Kwarai an samu mutum da ban na'ura
kan magana ce ta tsafta dai.
Kwarai da gaske.
To amma dai maganar polio muke gaskiya.
Kwarai kwarai. To bayan karanto sakonnin amsoshin ku na tambayar da muka muku a shafukan mu na abota, za ku bugo mana waya mu ji me kuke ganin ya kamata mu hada hannu don yakar cututtukan da ke zagaye da mu.
To yanzu za mu fara ne da sakonnin da muka tambaye ku a shafin Facebook ɗinmu da Twitter da ma su Instagram cewa shin me kuke gani ko kuma me ra'ayinku game da cewa jihar Kaduna fa za ta mika ƴan tukwiti duk wata ga masu unguwanni musamman maganar yaki da cutar shan inna wanda suka ce yana ɗaya daga cikin abin da kokarin da su masu unguwanni suka yi ya zama cewa ba a samun ci gaba da bullar maganar cutar a garin Kaduna zuwa yanzu. To Safina, bismillah.
Sako farko ya fito ne daga Armaya Hussaini, yace salamu yau da gobe, fatan alheri a gare ku. Ko shakka babu jihar Kaduna tana ɗaya daga cikin jihohin arewa da ke yakar cutar polio ba dare ba rana. Saboda haka ta wannan bangare jihar Kaduna ta cancanci yabo wajen yakar wannan muguwar cuta mai nakasa dan adam. Da fatan sauran jihohi za su yi koyi da jihar Kaduna. Da ƙarshe ina muku fatan alheri Usman da Safinatu a tashi lafiya.
To mun gode. Sai kuma Yusuf Muhammad gidan dare yace assalamu alaikum yau da gobe. To a gaskiya sai mu ce alhamdulillah wannan wani babban ci gaba ne a harkar kiwon lafiya kuma muna fatan Allah ya sa a kawar da wannan cutar baki ɗaya a Najeriya da ma duniya baki ɗaya.
Sai Maryam birnin Sokoto da Amiru Alamezon Amarawa, Allah sana faɗi sunan daidai, suka ce jihar Kaduna malami ke mulkarta kuma kowa ya san malami ya san halin yara. Dalilin haka ya sa gwamnati ta fahimci me zai ja ra'ayin yara domin su daina gudun rigakafin polio. Shine sai ta bullo da kyaututtuka ga duk yaran da ya karɓi maganin polio. Ta haka sai ka ga yara da sun ga mai ba da magani har rigirigi suke yi. Koda ko iyayen su ba su bukatar a basu dan har yanzu akwai iyayen da ba sa bari a ba yaran su polio shi yasa cutar ta kasa barin Najeriya.
Kuma kin ga an fi shekara ni kaina na san an fi shekara 10 da nake ganin ana ba yara estuate haka hake da an je daga polio a gida. To sai kuma mu je zuwa ga Safiyanu Gumel Zangon Daura yace yau da gobe al'ummar jihar Kaduna ba su amfani da jita-jitar da ke sanya al'ummar sauran jihohi kyama allurar rigakafin cutar polio. Wannan magana ce mai muhimmanci.
Kwarai kwarai.
Yace al'ummar Kaduna ba sa kyama ko jin jita-jita yanda wasu jihohi ke yada jita-jita game da ciwo ko kuma allura polio. Wannan yasa rahotannin sun nuna babu cutar a Kaduna ko kuma ta yi karanci.
Sun an shirga kafin kenan.
Yana da muhimmanci sauran jihohin ma su daina amfani da jita-jita.
Kwarai da gaske. Sai Prince Husaini Mika Rijau ya ce salamu yau da gobe ikon Allah. A gaskiya kamata sauran jihohi su yi koyi da jihar Kaduna wajen daukan matakan fafutukar cutar shan inna wato polio. Ganin yadda cutar ke barazana ga lafiya.
Haka yake. To sai kuma mu je zuwa ga Bilkisu kenan mu da sir tafawa balewa tace wannan kuma abu ne a duhu Allah shine masanin daidai to amma kuma menene mu muna fatan hakan ta kasance ba ma a Kaduna ba a din Najeriya game da ya zama babu cutar polio.
Sai injiniya Aminu Aliyu Fakka ya ce hakika shawo kan cutar polio da gwamnatin jihar Kaduna ta yi abin a yaba mata ne da fatan sauran jihohin mu su ma su samu nasarar shawo kan wannan cutar amin.
To sai kuma mu je ga Fatima ko Ahmed India Goshua. To tace tare suka hada wannan sako da Sadiya Muhammad Zakiru Amaryar Kasumu. To suka ce salamu yau da gobe ikon Allah. To ai sai dai mu ce wannan samun nasarar fatattakar cuta ta shan inna da gwamnatin Kaduna ta yi baki daya a jihar ta. To hakan yayi kyau kuma abin a yaba wa gwamnati ne saboda haka al'umma su rungumi kiwon lafiya a takaice dai wannan sako abin da yake nufi kenan.
Sai Gali Siraja Faki yace karamar hukumar Ikara jihar Kaduna hakika o ina ga sunan shi ne wannan hakika nasarar da jihar mu ta samu na fafutukar cutar shan inna wani abin farin ciki ne ganin yadda cutar ke zama musabbabin saboda lafiyar kananan yara. Muna fatan sauran jihohi za su yi koyi da jihar mu ta Kaduna.
To amin amin. Sai Sale Shehu Shahada yace salamu yau da gobe. Ni dai wucewar cutar polio a kasa ta abu ne mai wuya dan irin kudin da ake samu sanadiyar polio in har ba za a daina ba su kudi ba to su kuma ba za su daina cewa ba ta kare ba.
Allah ya sauke.
To ai ma dai idan muka
koma idan muka koma shafin mu na Twitter @melangelange yace ba shakka gwamnatin jihar Kaduna ta taka rawar gani ganin yadda aka shafa ma da wasu jihohi waɗanda ke dare-dare da aikata rigakafin a jihohinsu.
To sai kuma @Said Nafsa yace muna fatan alkhairi akan hakan. Allah ya kare kiyaye mu daga irin wannan annobar cuta amin. Sai ki bamu na ƙarshe.
Sai @Awwal Dabai Sadiq yace a ra'ayina shine mazauna jihar su baiwa jami'an lafiya haɗin kai a duk lokacin da za a gudanar da allurar. Shi yasa suka samu nasarorin sabanin wasu jihohin da suke da shakka akan rigakafin.
To mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni. To kin ji wa'annan sakonni wato akwai wanda ya ja hankali na abu guda daya. Tun muna yara mamu zamu ji ana maganan cutar shan inna saboda kinga kamar misali ni a gidan mu akwai wanda aka yi shi yana da cutar shan inna dai wanda Allah ya masa daidaitu amma ya shekara kusan 21 ma kafin ya rasu. So Abubakar yana da shan inna kuma a gidan mu yake ni na ganta a gidan mu ya abin yake. To bada kuma allurar wannan rigakafin nata shi kinga kuma mun ga amfanin sa yanzu tun daga shi sai ka sha wuya baka gansa ba baka ga wanda aka ce gashi nan sabuwa.
Wai har gaskiya ne
to a guji jita-jita to wannan sakon na cewa wasu jihohi ba sa daukar jita-jita
kuma Usman musamman ƙauyukan mu sun dauki wannan abin cewa wai an yi shi ne wai dan a rage yawan mutane
shine jita-jita
wanda wani ci baya ne ga al'umma
ya kamata a dauki wannan jita-jita.
To Usman sakonni sun fara shigo mana mai mun baku da baku kira daga jigawa ko
hello.
Salamu.
Wa alaikum assalam, barka dai. Mallam na jiga, to ga wani akwara. Kafin mu maimaito lambar, hello?
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, wai akwara?
Kuna tare da Bello Garba Dina mai blouse da kayan wuta kala-kala daga nan Kwara.
To Bello, barka da warhaka. Me zaka ce game da yaki da cutar polio musamman a nahiyoyin mu? Me ya kamata mu?
To,
kana ji?
Layin ya dauke.
To ina ga fa mutanen Kwara layin nan ya sha ruwa.
To bari mu ƙara maimaita lambar ko Usman. To lambar da za a same mu da ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655.
Haka to ga wani ma. Assalamu alaikum. Hello. To yau ya dai laika
ne. Yau dai na urorin namu dai.
Eh na laika sai a hankali kenan. To hello? Ya katse din dai kenan. To amma kar a manta bayan mun tattauna da mutane zamu tuntubi wakilin mu na harkar lafiya a Kaduna mu ji waya abin yake ne na maganar wannan da aka ce za a dan dinga dan mika musu dan salala su ci gaba da aiki.
Eh
to ga wani a fotoskop.
Assalamu alaikum.
Abin da ke ra'ayi na akan wannan al'amari ba?
Eh amma sunan ka farko.
To ni dai ina ga gaskiya mafi yawanci in uwar jaririn ba ta da lafiya ma ba sauraron ta ake ba, shi yasa aka fi yadda da cewa rigakafin nan zai iya rage haihuwa da shi.
Eh
ta kai ta haihuwa ne.
Eh to shi yasa suke wannan jita-jita kake.
Mallam baka faɗi sunan ka ba?
Adamu ne daga Fatiskun.
To Mallam Adamu, ba mu gane abin da kake nufi ba da kace in jaririya ba ta da lafiya, me kake nufi da haka?
Ganin rigakafi da kuke magana akai.
Eh.
To wato abin da yasa mafi yawancin al'umma ba su yadda da haka ba akan rigakafin. To gani ake uwar kyar in ba ta da lafiya aka kai ta asibiti, likitoci ba su cika damuwa da ita ba.
To shi yasa ake tunanin
in an haifi jariri a ce za a yi rigakafi kyauta, shi yasa ba a ba da amanna akan cewa na gaskiya da gaskiya bane.
Oh wato ba a ce ta. Oh na gane
ni ma na gane me yake rufi.
Wato kana nufin mun fahimce ka, idan tana ta cikin yaro ba a ce ta je ta karbi komai kyauta ba, amma yaro ya haihu an ce a yi mishi rigakafi.
Yawwa to kaga in dai uwar ba ta nan wa za a yi ma rigakafi?
Eh wato a fara uwa kenan kake magana. Harkar lafiya.
To ai mallam
to an kula da uwar in ta haihu sannan ai ma yaron.
Amma kakka
ai shi wannan wata cuta ce daban mallam Adamu.
Eh a kakka manta mallam Adamu, a da lafiyayyen yaro ake lafiyayyen uba ko uwa.
Mallam Adamu idan kuma abinda nake son kara maka. To ya katse da.
Ina sauraron ku.
Yawwa.
To mallam Adamu, ai ita wannan cuta ce ta daban da ake rigakafin kanta, ba wai ya shafi abin lafiyar uwa bane ko lafiyar iyali ko lafiyar uba. Wannan ita cuta ce ta daban da ake son gaba ɗaya a jinta ko a ganin ta ma, shi yasa ake rigakafin kanta.
Amma ni abin da nake tunani akai, in dai uwar ta haifi ɗan da lafiya, yaron zai lafiya.
Shine abin da nake son ka gane mallam Adamu. Ita wannan cuta da cuta ce ta daban. Kaga ai da kwai cututtuka da yawa. To sai aka dauki ita wannan cutar shan'in ne, ita ce ake son a karar da ita.
Haifar da mutane guragu da sauransu take haifarwa.
To ita karanta ake son a karar da ita, shi yasa ake rigakafin ta ai.
Ubangiji Allah dafa mana.
Amin amin
mallam Adamu.
Amma dai gwamnati ta maida hankali a likitocin cewa eh lalle a kula da iyayen jariran.
Eh to gaskiya ne, yawa to mu ma mun gane ka yanzu.
Iyayen jariran to mutane za su bada amanan cewa rigakafin na tsakani da.
Kwarai da gaske. To Allah ya sa wanda abin ya shafa sun ji.
Eh to ga wakilin mu, bari mu koma dama mun lalube shi farko kafin mu fara daukar wayoyi. Muna son mu ji me ke faruwa a Kaduna da maganan karin karfin guwar da aka ce za a yi musu din menene abin. Ga wakilin mu Nasiru Yakubu Birnin Yaro daga jihar Kaduna. Assalamu alaikum Nasiru.
Wa alaikum salam, kamar kuna lafiya?
Lafiya lau ya gida ya ayyuka?
A lafiya alhamdulillah.
Barka da shigowa.
To kana jin mu aiko? Eh Safina ce ke, barka da shigowa. Yawwa.
Yawwa ina jin.
Yawwa. Menene zaka iya labarta mana me yake faruwa? Mun ga rahoto ya fito cewa ai a jihar Kaduna za a bama ko daga tai ne ko masu unguwanni ne za a dinga basu 10,000 don su sake hoɓasa akan ciwon polio wanda an dade ba a samu maganar shi a cikin jihar ba. Ya abin yake? Zaka yi wayan mana da kai?
Wato abin da ke faruwa shi ne ganin cewa a jihar Kaduna an kawo kusan ma'aikaci cewa ba a samu ɓullar cutar polio ba saboda ƙoƙarin da masu anguwanni da sarakuna 'yan al'umma suke yi. Shi yasa ita gwamnatin jiha ta ce wato domin a ci gaba da bukara masu ƙwarin gwiwa da kuma taimaka masu su kamar yadda suke taimakawa wajen yaƙi da wannan cuta, sai mai girma gwamnan ya ce za a rika ba dukkanin kowane masu anguwanni albashi na 10,000 kuma masu anguwannin su 10,017 ne da 39.
Shi ne ce suna fa da yawa, sun fi 10,000.
Suna da yawa, su 10,017 da 39 kuma an ware kuɗi kimanin miliyan 170 ne wanda za a biya su wannan kuɗaɗe kowane wata saboda taimakawa da suka yi.
Miliyan nawa kace aka ware? Kace an ware nawa?
Naira miliyan 170 wanda za a yi amfani da shi wajen biyan su wannan 10,010.
Eh to na gane. To tsawon ka gane tsawon yaushe za ana biyan su koko sai illa masha Allah?
To yanzu a yanzu ba a kai daga iya lokacin da za a ranci da za a rika basu na albashi kamar allowance na wata-wata. Babu ba a kai da ko zuwa lokaci kaza ko zuwa lokaci kaza ba.
To kenan ba
kamar ce za a yi basu ne.
Ba kamar yanda kenan mutane kila dawa aka fahimci cewa kamar ana tunanin ai kila Kaduna an cire ta gaba ɗaya daga cikin masu cutar polio bane kenan abun.
Ba kamar haka nan bane amma dai abinda yake faruwa shine ganin cewa ana kokari wajen su masu angwani suna kokari wajen wayar da kan al'umma da kuma gudunmawa da suka bayar shine ce to ya kamata tunda ba a samu wannan bulla wannan cuta na tsawon shekaru da dama a jihar Kaduna ba ya kamata a ce taimaka masu wayannan masu angwani domin su samu kwarin gwiwa na ci gaba da yaki da cutar ne kuma a taimako da ake wajen aiwatar da allurar rigakafi.
To amma kamar misali a irin kokarin da su masu unguwanni suke yi man Nasiru kuna da labarin ku yan jarida me suke yi kaɗan daga cikin kila yan dabarun da suke bi din mutane suke zuwa kuna da dan labari?
Wato kabara gaskiya al'amari masu unguwanni ko ce sarakuna iyayen al'umma idan ma mutum yace ba sa taka rawa a harkan da ya shafi al'umma gaskiya ba zai da masa adalci ba domin dukkan wani abu da yake faruwa a cikin al'umma masu anguwannin nan dai ake dawowa gare su waya Allah abin da ya shafi tsaro ne abin da ya shafi kiwon lafiya har yanzu wajen masu anguwanni a ce to Allah su yi kokari su sanar da mutanensu ko kuma su sanar da al'ummarsu kamar da ka sani akwai shela da akan yi a ƙauyaku wayannan masu anguwanni su suke tawa a yi shela cewa za a yi abu kaza za a yi abu kaza za a yi abu kaza musamman shi wannan rigakafi na cutar shan inna wanda aka tari masu angwali aka fi sawa a gaba suke taimakawa da musana da al'umma da kuma bisma wani lokaci da su ake zuwa a yi kamar gidajen da suke karɓan wannan rigakafin suna taimakawa kwarai.
Suna sa baki dai sosai kenan. To amma misali wanda ya ki wanda ya tubure ya ce shi ba zai ba akwai wani dan abu da kamar kila dan wani mataki da suke dauka ne misali in mutum ya tubure ka san akwai gardamamu.
Gaskiya akwai gardamamu amma tun da lokacin da wannan cuta ta yi kamari ma da ita din da ake cewa da ita din gaskiya masu angwani iyakansu su yi lallaba iya lallaba sauran kuma suka bar mahukuma ne kamar yadda in zan iya tunawa a zamanin gwamna Muktar Malam Yaro a rigar rigasa a koli mai gida da ya tubure tube riga ma ga ba zai ma da tsiyaci ba da aka dai aka lallaba da masu angwani da sarakunan aka lallaba dai aka lallabe shi har aka samu aka bige shi ita wannan rigakafi. Saboda nan gaskiya babu wani abu da za a yi cewa gashi suna daukan wani mataki da ya wuce su ma su kai ga gaba.
Gaba kenan. To Nasiru in ban manta ba nan sashen Hausa na murya Amurka kusan ce da wasu hukumomi na nan sukan yi fafutukar yaki da wannan cuta ta polio. Shin dan ba mu wani abu cikin minti ɗaya kafin mu sallama da kai. Me ake ciki kuna ci gaba da wannan abu?
Wato wannan akwai wani shiri ne da ita kungiyar wato CDC Center for Disease Control ta dauki nauyi ta taimakawa VOA a inda ta sa VOA a gaba domin a rika faɗakar da mutane in baka manta ba akwai wani shiri da muke rigakafi tambarin lafiya a harka sun tsaye da rigakafi tambarin lafiya bayan an samu nasarorin da aka samu aka zo aka dawo da wannan shiri da kake yi na kasa ba kasawa
ba.
So wannan shiri yanzu da haka shi ta kungiyar CDC mai kula da cututtuka na duniya da kenan Amurka ta kara ba da muryar Amurka dama domin ta ci gaba da wannan faɗakarwa amma a gabas a
arewa maso
gabas wato jihohin Borno, Yobe da Adamawa nan ne kwanan nan kuma za a ɗauki wannan gabaren wayar da kan al'umma da nuna masu muhimmanci saboda nan ne za ka samu bullar cutar shin inna musamman a jihar Borno.
To Allah Ubangiji ya kai mu da rai da lafiya za mu biyo ka mu ji me ake ciki ko Sabina
kwarai da gaske.
To Allah
mun gode kwarai.
Yawwa mun gode Nasiru. Yawa da kin ga yayi mana bayani dalla mun san me ake ciki a jihar Kaduna.
Kwarai to shin wani ayyuka kungiyoyi masu zaman kansu ke dada yi dan yaki da polio a Najeriya Usman?
To shine ayi saboda haka ne muka ce to bari su ma mu waiwaye su muka nemo kai tsaye ta waya muna tare da daga cikin yan wayannan kungiyoyi wato za a ji sunan shi a bakin shi dan waka bakin mai ta fi dadi. Assalamu alaikum doctor. To da wa muke magana a cikin shirin?
Dr. Halliru Musakowa.
To Dr. Halliru
barka da shigowa doctor.
Yo barkan ku dai.
Lafiya kallon.
To zaka dan bamu shimfiɗa daga wace NGO ka bullo ko in ce kungiya mai zaman kanta ta maganar yaki da polio.
wato ni ne kamar jami'i ne kamar da mai kula da yaki da cutar polio na jihar Kaduna
na gaba daya.
Amma lima a cikin jihar ne, amma saboda emergency operation center da aka bude na polio wanda Bridger Foundation suke supporting wanda suke tallafa ma kishiyar da abin da ya kama da
NGO. To kai kana wakiltar gwamnati kenan. To kai kana wakiltar gwamnati a wannan aiki kenan.
Yau
ana cikin gawar jihar ne a cikin wannan. To ai Dr. Musa Halliru mun sara akan gaba kenan.
Kwarai.
Gashi can za ku ba ma masu unguwanni kwarin gwiwa, jiha za ta ba su ɗan wasu allowance don su ci gaba da yaƙi da polio. Shin za ka danya mana ƙarin haske kai ma akan haka?
Na, wato saboda shi mai girma goma jihar Kaduna, saboda damuwar da yake da shi wato na su mutanen nan masu unguwanni tun da aka fara aikin polio na ake aiki. Kuma banda aikin polio wanda daga kasar da ake na kullum na yau da kullum wanda ake kira shi immunization da mutanen nan ake su ke faɗakar da mutane a wuraren su daban-daban. To kuma a da ba a ba su komai kawai suna yi ne na sadaukar da kai. To saboda haka ne da girma wani za a kaɗu ne ya kamata a ciye musu wani abu. Saboda haka shi ya sa ya ce Allah ya da daga yanzu ba ta ba su goma kowane wata.
Wato su samu ƙwarin gwiwa. Su samu ƙwarin gwiwa.
Za ka ga ya haka kashe kusan miliyan 100 kowane wata akan masu angwani.
To.
Wannan ayi ne. Na wannan ayi ne saboda a samu bayan da faɗakar da mutane da za su dinga yi sannan kuma zuwa asibiti aka kullum. To muna tunanin Allah bayan da aka yi indai aka yi haka.
Za a yi maganin abin sosai.
Polio don kirkita da suke shafan yara bayan Allah ya yi za a yi maganin saka.
To dokta yanzu me yake ƙididdigan masu cututtuka a yanzu haka? Masu cutar polio ɗin a yanzu haka kamar yanzu a jihohi sauran jihohi.
Na'am. A Kaduna 2015 shekara ta 2012 a watan Disamba tun da aka sami wanda yake da wannan cuta a zaren local government ba a sake samun wannan cuta a jihar Kaduna mutum tun shekara ta 2012. Da kun ga wajen kusan shekara kusan shida
shida
da aka nuna ba ta
shi. Amma
dole a ci gaba da rigakafi saboda magangan ɗinkin duniya hukumar lafiya ta magangan ɗinkin duniya. Yanzu Nigeria babu sauran wannan cuta ba.
Bata riga ta bayyana bata bayyana babu sauran cutar ba shi yasa za a ci gaba da yakin.
Na yau ba sai babu sauran cutar ba yanzu don akwai abin da ke yin certification. Idan ba an ba ka sa wannan certification din ba babu wanda ya isa yi ce kwatan nan ba ta da wannan cutar. Ko da ko ta shekara nawa ne ba ta da shi.
To yanzu kenan dai ko da jihohi za su ce ba su da shi sai majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa ƙasan nan babu sannan za a gane babu.
Yawwa.
Na gane.
Na da za a tunda ake yi shi ne idan ƙasa ta kai shekara guda ba ta da wannan cuta. Sai a ce ta yi interrupting transmission sai a cire ta a cikin ƙasashen da suke da wani cutar da'iman wato endemic country za su kira. Don aka cire ƙasa a wannan to tana ko buƙatar shekara uku bayan wannan. A dinga bincike ana abin da suke kiran shi certification standard surveillance. A ta bincike aka bincike a shekara uku. In aka yi wannan aka yi babu to sai a ce to yanzu wani cutar ba ita a wannan ƙasa.
To.
Da amma a Najeriya abin da ya faru bayan an ce ba mu da shi.
Yawwa a dubu yawwa.
To 2016 kuma sai aka samu. To sai aka sake komawa da Najeriya a waɗannan ƙasashen da ake cewa endemic. To yanzu da Najeriya ne da Afghanistan da Pakistan.
Da Pakistan guda uku.
Da kuma wato endemic.
Wanda yake ci gaba da ke shiga jama'a.
To dokta, kaman da kwai masu sauraron mu da yawa ko kuma in ce da kwai mutane da yawa da suka su sun samu ransu cewa wannan cutar polio din wani hanya ce da ake da a rage yawan mutane. Wani kira za ka yi masu?
To ani ni na dauka din nan waje ya ne mutane ce kaman ma wannan abun ka baya kara yawa. Lokacin da muka fara wannan polio a Najeriya. A 1988 aka fara yi.
1988.
Lokacin nan gaba ɗaya Najeriya ba ta wuce mu zanta wani ba.
ba mu ta 80 ba.
Mun kai da ba kusan 100. Mun ta 80 ba a lokacin.
Yanzu ai mun ninka.
Mun kai da 190 yanzu.
Kwarai kuwa. An kusa ninka uku.
Kusan shekara 30 da farawa ke.
Wato ina gane lissafin likita, ina gane lissafinka da kyau. Wato daga shekara 1988 din nan kaga shekara 30 kusan yanzu ko ake magana shekara 32 idan da tana rage haihuwa.
Da wani ya kaga da mu
ba haihuwa ba da yanzu kenan maimakon a ce yau muna da miliyan 80 a lokacin yanzu maimakon a ce 190 miliyan 190 da sai a ce kila yanzu mun koma miliyan 10 tunda ana mutuwa kuma. To yanzu misali kamar matasa su kuma wanda kamar misali irin sababbin ma'aurata da ba su haihu ba, wani kira za ka yi musu? Ba su haihu ba, sun yi aure irin sabbin ma'aurata din nan da ake ta
zama. Za ka fara haihuwa.
Kar amarci ya tsaya a menene pre-wedding picture ya tafi cikin iyali. Lafiyarsu.
Wato abin da ya kamata shi ne bayan ga in suka yi haihu na aka samu yaro, ai akwai rigakafin da ake yi shi ne yau da kullum. Sannan ita uwa ita kanta lokacin da ta samu ciki akwai abubuwan da ya kamata a yi mata na rigakafi da sauran abubuwan da ya kamata a ba ta saboda ta yi haihu lafiya. To duka wasu abubuwan ka ga gwamnati tana ɗaukar nauyinsu, wato tun daga lokacin da mace ta yi ciki har lokacin da ta haihu har yaron ya kai shekara 5. To duk abubuwan da ake bawa duka waɗannan abubuwan za ka kai kyauta ne a cikin asusun da ke jira. To ka ga ba kodiyar ne kaɗai ba da yake tunanin wai ana haifa su shi kyauta ba.
Akwai abubuwa. Duka
abubuwan da ba su ciki da kayan yara. Yanzu ma har sai ba na tsofaffi. Wanda suka kai
da kamar
yadda. Kuma magungunan ba su ciki da kayan yara ba.
Na tsofaffi.
Kuma wato ba shi wa wanda kawo abin da zai ba mutane.
Ta illata mutanen ta.
Fafin da ake shi ne kowa na fiye shi ta inganta.
To kana da kiran da za ka yi wasu kuma ma'aikatan lafiya?
Ma'aikatan lafiya abin da zan kira su shi ne wato kafin kowane ma'aikatan lafiya ya gama karatun shi ni dama ya kowane zuwa. Sai wa zai yi abubuwan shi tsakanin shi da Allah. Saboda haka dole ne wato mutum ya yi abin da aikin shi da wato tsakanin shi da Allah ya aikin shi gurgurdan wato a gurgurdan iyakar irin filin da yake shi ya yi ya karanta. Sannan kuma idan mutum bai san abu ba. To kada ya zai ma ka ta bayani cewa gashi.
Ya zara baki.
An ba shi cikin gurgurdan da ba.
Haka.
Musan kome ne. Idan wani lokaci bayani da ya kan sanya mutane su yi su ta faɗa abin da ba sani ba.
Ba su sani ba.
Wani lokaci za ka zai malami yana wa'azi ya shiga fagen da shi koma na shi ba.
Sai wasu su
ɗiba. Amma likita ya zai yana wa'azi sai ka zai malami ya ce to kai malami ya zaka wa'azi. Amma shi malami ya ce ya shiga cikin aikin likita ya zai bayanin da.
Wato kowa ya tsaya a mahallin shi. Likita malam.
Kowanne ya tsaya a matsayin shi.
To mun gode sosai Dr. Hannu.
Mun gode kwarai.
Sai wani lokaci kuma Allah ya saka da alheri sai mun sake lalubar ka. Madalla. To kin ji Dr. Halilu Soba kenan na ma'aikatar lafiya ta jihar
Kaduna. Da fatan kuma Usman jama'a sun ji wannan bayani da yayi na cewa shekara 30 da aka fara polio jama'a yawa kwarai jama'a karuwa ma suka yi baraguwa suka yi saboda haka ba ta hana haihuwa.
Ya nuna daga miliyan 80 da ake maganar Najeriya sai gashi yanzu zuwa yanzu shekara 30 da fara yaki da cutar polio sai ga mu miliyan 190 da wani abu a kiyasin ma kenan.
Kuma da kwai shekara 30 da yawa da suka yi aure suka hayayya.
Yawa to ma'ana kenan duk ga muna 30-40 duk ba gashi mun yayan ba to da yanzu shi kenan mu.
Kwarai.
To Allah Ubangiji ya taimaka ya sa kuma wanda aka yi don su sun ji. Yanzu kan Amadu da
Safinatu Sodangi.
Sai Daniel Brown da ya bada umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. Rob McLean sai kuma ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa. Mu zama lafiya sai gobe.
Wasan kokowa bata mance ba wasanni na motsa jike dinkin su bata share ba.